الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء. أما بعد الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم من شابي بوت رمضان إجرى تأنب صلى الله عليه وآله وسلم دبودي لتريه دو لأربعين دبقي واندي ليلي دا أيا قوات الأخو شكرا دبودي دا أشرين دا شدا a wannan masallaci masjidin rahma a kuma wannan wata na ramadana watan rahma muna roƙon Allah ta'ala ya lullube mu da rahamominsa duniya da lahira a wannan katafaren gari na Jos'dan Plateau inda muke gabatar da tafsirin alƙur'ani muna fatan Allah madaukakin sarki ya sa alƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce min Allah ka ba mu ikon ni na bari kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon bari wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala aikin da aka yi saboda su Allah ya karba Allah ya dinga kai sakamakon zuwa gare su wanda duk iyayensa suka mutu a cikin mu Allah ya ji kansu ya yi musu rahama wanda kuma iyayensu suke da rai muna roƙon Allah ya yi musu arzikin rabuwa da su lafiya a karamakon lawa a me suka ce ne
labana Allah ya saka da alfi lafiya da tsada wannan malam mai tambayar ce bayan ta yi addu'a mai al'adar nan malam sai ce malam a wannan mutum ne ya zo mutu da zai zo mutu sai ya zo mutu ya fi ya wuce ya koyo mata da yana zuba suna buƙatar ya matsayin azumanta
ko ta je ta yi family planning ya sa jinin ya rikice mata sai ya zo ya fara zuwa ba yadda ya saba ba tun da a baya ba tana jinin al'ada ba ne idan ya tattara watanni so abinda malamai suka ce jinin al'ada ko ya yi tsawo bai wuce kwana 15 daga nan ya koma jinin shi abinda ya kamata ta yi la'akari da shi kwanakin da jinin al'adar yake zuwa mata da ya cika kwanakin shin yanayin jinin har yanzu irin jinin al'ada ne ko ko ya ɗauki jinin ya kalar jinin ya canza idan da kwanakin al'adar suka cika yanayin jinin da yake zuwa ya bambanta da jinin al'ada da wani jinin ba na al'ada ba ne tana iya ci gaba da komai in ko har yanzu jinin da yake zuwa kalar su ɗaya da jinin al'ada to har yanzu hukuncinsa hukuncin jinin al'ada ne wannan shi ne abinda za ta yi ta fita Allah ya sa mu dace
yadda ka biya ta jima da bayan ta yi addu'a da fata mai mana suna tare da mutunta ne kuma sai ya zama to yana cikin wata damuwa da ta gagarin da za ta yi ta jawo da shi kan dare wannan kuma idan ya zo ba shi wata alaƙa ta yi waya kusan waye suna kan gidan suna kan gidan waye shi ita ma shi mai gidan ta kina ko da suna mai magana baya sauraron ta ko da zai amsa musu tambaya to malam suna yadda shi na kan waya to malam ta rasu da zai ta dawo da shi zai dawo ya rabu da alaƙa shi da waye ta to kullun yana cikin kan waye shi malam ta mai mai magana waye ya
to wallahi wannan waya ta zama mana masifa duk haka ake ta fama an gane so amma abinda nake cewa a ciki tunda ta faɗi cewa tana addu'a to ta ci gaba da yin addu'a muna fama da irin waɗannan matsaloli ta ci gaba da fama da yin addu'a sai kenan abu na biyu wasu da yawan ku kukan koka akan cewa mazan ku ba su da lokacin hatta tattaunawa da ku to akwai kuma wata matsala da take faruwa wasu matan duk lokacin da namiji ya ba su dama amma kun su fira to complain ne to wani kuma shi da aka mai complain ko bai da uzuri to gare ki kiran uzuri a ci gaba da tafiya a haka inda mu nan kasar daga cikin matsalar da aka samu galibi iyaye kawai sukan yi la'akari da girman yaransu tun shekaru ya kai su yi musu aure ba sa kallon me suka koya masa na su je su yi zaman auren saboda wata har shekarun da ta kai za a aurar da ita in tana magana ranar idan Allah za ka ɗauka garin ka ba ka ba a ka haife ta duk abin da ya fito bakin ta sakin shi take yi wala ta kafa uku ba ba ta jin tsoron me zai faru saboda wasu za ku ga cewa sanda duk mazajensu suka ba su dama su magana da su cikin kaso goma takwas duk complain ne ba ku san ko cewa maza ba sa son wannan ba wasu kula akari maza su in za su tambayi abin da ya shafi harkar gida ko wata matsala za a tattauna ba sa kallon lokaci da yanayi da waje da yaushe ya kamata a tattauna shi kenan sai su sako magana sai su ake ta samun matsala sai sa na faɗa muku na ce muku ku kiyaye namiji wallahi tallahi bai kula da kowa shi ma yana buƙatar sai an kula da shi yawwa in ba ku gane wannan karatun ba to akwai aiki a kanku an fahimta yawwa wani yana kular hatta abincin shi da lokacin da zai ci abincin ko in zai yi bacci da lokacin da zai yi bacci to wata ma jiran za ta yi lokacin da ta san mijin zai kwanta lokacin za ta zo ta tsaya a kan shi ce sannan take so a yi magana in kuma ba a yi magana ba a yi bala'i saboda haka dole sai an ɗauki mataki na gyara idan mace tana so ta dinga tattaunawa da miji musamman akan abin da ya shafi lamarin gida to dole sai ta yi intiza'in fursa lokaci misali a ce da safe mutum ya tashi kafin ta tabbatar ya shiga mu'amala da wasu wani ya ɓata mare an kwaso rigima to a lokacin ya kamata ce ƙoƙarin tattauna duk wata matsala da take ƙoƙarin za ta warware amma sanda ya dawo gida ya wuni benin to ta ɗan jira ta ga yanayin ba ta san da wani bala'i kuma ya shigo gidan ba Allah ya sa mu dace abu na uku kuma idan matsalan bai warware ba to tunda dai ba akan titi ya ganta ba suna tafiya yana tafiya tana tafiya kawai sai suka ci karo sai aka haɗu ana haɗuwa sai ya ce mata ya ce wa ta ce ni ne shikenan sai ya ce to zauna mu ɗaura aure ni da ke da Allah haka akai duk wanda take complain ɗin aure ba akan titi suka haɗu da mijin ɗaya ta aka yi aure ba da aka zo aure sai da aka bi wasu matakai sai da aka zo masallaci ga waliyi ga wakili ga shaidu aka ɗaura aure ko ba haka aka yi ba yana ba da shawara kamar yadda matsalar zuwa ga iyayenta su sa baki wajen mijin ya gyara ya zamanto yana da farko wani lokaci wanda zai saurare ta Allah ya sa mu dace mu je
na yawan tsaya ko da fatan alƙairi ma sai ita ce malam makan da nama ya kamata kuma lokacin sallah yayi mana idan ta yi wankan da nama to malam da annabi da ta yi wankan da nama za ta yi yin wanka ai za ta yi sallah ko kuma sai ta sace wani alulan da ba
za ta iya yi babu koro dama wanka yana da sifa guda biyu akwai sifa ta kamala akwai sifar da ba ta kamala ba kuma malamai sun ce kowanne aka yi daga ciki in dai mutum ruwa ya taɓa jikinsa da niyyar cewa in ya gama da wannan wankan zai zo yi sallah wankan ya kunshi har da alolan ya yi an fahimta ne mu ji
wannan suna tare da mijinta mamanta ta yi sai mijin ya kalle ta ya dinga masa dariya abu kuma yana fata masa rai kuma ita ce ya fara a wurin mamanta kuma mamanta ta ce mun ta yi kuwa ba amma na hakan shi dai yana zuwa ta kaman abin da yake mun ta ba ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta nuna abin yana damunta. In ta nuna cewa abin yana damunta, daga nan in ba ta abu shi kenan ya samu mabugarta. To shawarar da nake ba ta kawai ita ma ƴar uwa ta maida abin wasa da dariya. Shi ne cewa ai da dai ba a haihu wannan dama wanda ya zo duniya. Ko kuwa shi ba haifarsa aka yi ba, wacce ta haife shi ita ma ba haifarta aka yi ba. To ba wani abun matsala ba ne, yau abun da yake na kunya, inda cewa aka yi mamarta ta haihu ba tare da miji ba, shi ne abin ya kamata ya zama mata abun damuwa. Daga nan ne za ku fahimci dukkan kowace da wacce mamarta ta kawo ta duniya ta hanyar aure ta gama rufa mata kowane asiri a duniya. Kuna ganewa? In dai mamaki da ta kawo ki duniya ta hanyar aure ne, in ana neman waye babanki tana iya nunawa, wallahi ta gama rufa miki asiri. An gane? So ba wani abu ba ne. Saboda haka ta maida abin wasa matakin farko. Sannan abu na biyu, shi kuma mijin ya ji tsoron Allah ya fahimci lamarin uwa ba mai ba, ba lamarin wasa ba ne. Uwarta ta haihu, uwarshi ta haihu, ba shi kenan ba. Ita ta haife shi, ko uwarta shi ta haife shi, ita ma uwarta ta haife ta. Sannan aka haɗu aka yi aure. In watakila wani abin kunya ne yake gani, sai watakila uwarshi ta fara yi kafin uwarta, ko ko da haka ni ban ga abin tare da hankali ba, mu ji a daga ka ba. To
malam sai na to alƙur ko ta ne wa Allah da sai da ke suna da kashi ma ma an gama karatu a kasa. Akwai wani matar ku to kanta an ka bambanta a hannun shi, to kuma lalla suna bukatar Allah ya yi canji da mafi alkhairi.
To Allah ya yi masa canji da mafi alkhairi. Duk wanda yake da bukata a nan gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu gaba daya. Da wanda muka bayyana, da wanda mu bayyana ma Allah kowa ya san bukatar sai biya masa. Muna cikin suratul mujadala, jiya mun tsaya a aya ta daya, za mu tashi aya ta biyu. Akan Allah bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.
الله تعالى يأتي الذين يظاهرون منكم من نسائهم وأن سكوا ما تنسوا بحاري لذلككم ومتين يكلم ترسى ya ce mata anke alayya ka zahar ummi, da ma'anin in na kwanta da ke kamar na kwanta da mahaifiyata. Sannan kuma yana nufin saki ne wannan kalmar in ya faɗe ta. Shi ne yuharrimuna nisa'ahum, suna haramtawa wato matansu ala anfusihim, a kan kansu. Taharimallahi alayhim, wato irin haramcin da Allah yake yi na zuhura ummahatihim, zuhuri da iyayensu mata. Ko ya kuluna lahum, sai su ce ma matan an tunna alayya, ku dinnan a kan mu ka zahar ummahatina, mutum in yi alaƙa da ku daidai yake da ya yi alaƙa da mahaifiyarsa. Allah ya ce farko tukunna ma hunna ummahati, ai matan da suka faɗa suka sa su a matsayin iyaye, Allah ya ce ba iyayensu ba ne. In ummahatuhum, in dinnan da ma'anan ma'un mahatuhun, ba kowa ba ne iyayensu, illa la'i waladnahu, sai waɗanda suka haife su. Wa innahu, lallai su waɗannan mutanen, wa innal mudahirina, waɗanda suke yin zihari, mutum ya kalli matarsa ya ce in yi alaƙa da ita kamar yi alaƙa ta kunciya da mahaifiyarsa ne. Allah ya ce la yaquluna munkara, suna faɗar magana wacce take fazi'an, mai tada hankali abin ki mun alƙauli nazance sannan wazuran zuran shine tabiban suna fadar da yake akwai ƙarya a ciki wa inna allaha la afu amma allah subhanahu wataala yana da afwa sannan yana da gafara shi yasa in an yi abin da ba daidai ba sai kawo hanyar da za a gyara in an gyara sai ya gafarta abin da ya wuce a baya in ji allah subhanahu wataala to kalmar al'ummu tana da ma'ana kusan guda shida a cikin alqur'ani daga cikin ma'anan al'ummu shine akwai wacce ta haife ka sannan akwai kuma uwa ta alfarma wa'inda kuma wanda Allah ya dauka ya saka a wannan matsayin sune matan annabi sallallahu alaihi wasallama da haka Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa annabiyu auladul mu'minina min anfusihim sai ce wa azwajuhu ummahatuhu matan manzon Allah iyayenmu ne a nan wajen amma su ba iyaye da suka haife mu ba su iyaye ne na alfarma in ji Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba Allah ya ce min Allah ta'ala ya ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim wa'inda suke wa matansu zihari mutum ya kalli mace ya ce in yi alaƙa ta kwanciya da ita kamar ya kwanta da mahaifiyarsa ne kuma ya hudu na limaƙalu sannan su gane abin da suka faɗa bayan shari'a ta zo ba daidai ba ne sai su dawo yarji'una an ƙaulihim za su dawo daga barin waccan maganar tasu wa ya'zimuna za su yanki ala wata nisa'ihim yanzu suna buƙatar su sadu da matar to ba haka ba ne kawai wannan maganar idan sun yi ta sun ci bilis wa tahriru raqaba dole mutum ya yanta baiwa shine fa'idtu raqabatin mu'mina dole mutum ya yanta baiwa mu'mina da haka shi yasa bahaushe ya ce baki mai yanka wuya kun ga kalma ce mutum zai faɗa ɗan kaɗan amma daga sakinta yanzu shi kenan sai ta jawo wasu matsaloli su biyo baya shi yasa daga cikin abinda da yawan mata suke fuskanta duk matar da ta ce tana da bakin da idan suna tattaunawa da mijinta inda zai faɗi kalma ɗaya sai ta faɗi biyar tunanin da Allah ba za ta zauna lafiya ba akwai kuma matan da haka Allah ya yi su bakinsu babu yadda za a yi ya taɓa mutuwa duk magana suna da amsa sai sun bayar da wajen wannan tattaunawan ne musamman lokacin da shedan ya shiga wala zaki zai ki saki wata kalma kalmar ko minti ɗaya ba ta kai ba a cikin ɗan sakonni za ki sake ta wallahi daga nan sai ta zo ta saka ki cikin da na sani har ƙarshen rayuwarki saboda haka akwai abin da mutum a rayuwa tarbiyya yake wa kansa ya koya don ya zauna ainihin wato lafiya to da haka sai Allah ya ce dole yanzu sai mutum ya yanta baiwa mumina min qabla an yatamassa gabanin ya koma ya sadu da iyali shi shine yastamti'a bil jima'i kalman almassu a qur'ani akan yi amfani da shi da ma'anar jima'i kamar yadda nana maryam da mala'ika ya zai same ta cewa za ta samu ɗa cewa sai Allah ya kunu bi gulamu ta yaya zan iya samun ɗa walam yamsasni basharun walam aku bagiya don haka nan tana nufin almassu da ma'anan jima'i to babu yadda za a yi in mutum ya furta wannan kalmar ya gane kuskure ne abinda ya riga ya faɗa kalmar ta fita yanzu kuma kawai ya ce bari ya dawo ya ci gaba da alaƙa da matarsa babu wani abu da zai faru Allah ya ce a'a bai yiwa yanzu kan matakin farko in mutum yana so ya gyara matsalar tsakaninsa da Allah to sai yayi ne sai ya inta baiwa to a maganar zihari malamai sun tattauna wasu matsaloli da dama yanzu namiji shi ke yi wa mace zihari ya kalle ta ya ce ki in ne alaƙa da ke ga matsayinki to daga nan bai yiwa ya dawo ya ci gaba da alaƙa da ka sai ya saka sharaɗin nan ɗayan uku yanzu ita kuma mace in ta yi wa mijinta zihari fa ta ce kai ma in ne alaƙa da kai kamar na yi alaƙa da ubana ne akwai wani bakanta ta kun gama da mai shi ne suka tattauna a wannan gaba to sannan kuma suka tattauna cewa matsalolin da ba na saduwa ba tunda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi ne saduwa idan namiji yi wa matarsa zihari shin yana iya yin alaƙa da ita a ƙasa da abinda yake bai kai saduwa ba nan ma suka kai suka komo suka ƙarawa juna ilimi sun ittifaƙi cewa bai yi wa kafin mutum ya yi kafaran ɗayan uku ya dawo ya alaƙa da ita ta jima'i wannan ba zai ma yi wa to shi ne Allah da ya faɗi wannan sai ce zalikum tu'aduna bihi wannan fa wa'azi ake muku da shi wallahu bima ta'maluna khabir Allah abinda kuke aikatawa ya san abin ƙwararre ne cikin sa da baya ba abinda Allah bai sani ba to sai aya ta gaba Allah yake ne
barani yayi ya dubi khafiya musahhari mutatabi'an min qadri hayya tamamun فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ
الله تعالى يسكت ياتي أنت بيوة أو أنت اللوكشن ديك أخوي باي za ku ga Allah yana faɗa cewa falaqata hamal aqaba me yasa ba za ku kusanci al-aqaba ba asalin al-aqaba dutsen da yake da wahala hawa sai aka kwatanta shi da haka saboda cire kuɗi a yi aikin addini da su haka yake da wahala a wajen rai sai Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba me yasa sanar da kai abin da ake ce masa al-aqaba sai ke fakkura aqaba shi ne inta ainihin wato bayi au it'ami wato ko ciyar da abinci a wurin da ake tsananin yunwa fakkuran ƙaba inta bayi da aka suka ce maganar inta bayi an fara shimfiɗa shi a makka ya zamanto ya cika a ainihin wato madina to da aka ce a inta bayi to fa mallam ya ji wanda bai da bai wanda zai iya siya ya inta ta a matsayin hanyar warware matsala tsakanin ɗan adam da Allah saboda wannan kalmar da ya faɗa to fa siyamu shahari ne mutatabi'ain sai ya yi azumin wata biyu kwana 60 a jere sai ka ce wanda ya ji san kai min qabli an yi tamasa gabanin ya koma ya ci gaba da alaƙa da matarsa alaƙa ta saduwa yanzu dan Allah azumi kuma matsalar in an ce azumi a jere kwana kaza in kika kwaso ko da kwanakin kin kusa ƙarasawa in dai ba wani uzuri na shari'a ba ne ko ba ki da lafiya ko wani dalili da zarar mutum ya riga ya tsaya ba azumin ya lalace sai ya sako ba min qabli an yatamassa to fa man lam yastafi wanda ba zai iya yin azumi ba to fa it'amu 60 miskina sai ya ciyar da miskini 60 an fahimta ne wannan fa ku duba ku gani kalma ce kawai fa mutum zai saki baki akan matar sa ya faɗa amma yanzu in yana so ya dawo ya ci gaba da alaƙa da ita sai ya yi ɗayan ukun nan to daga nan ba hauke da yace baki ne yanka wuya. Kun ga wannan da kuke ganin shi baki, ko matsala ne ba ɗan ƙarama ba. Yasa mace ta saba wa kanta wannan awon da annabi ya ce, ai man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. To duk magana da zaki faɗa wallahi kafin ki faɗe ta, ko aunata kafin ta kwace miki. Shi yasa Bahaushe yace magana zaren guru, da ma'anan akwai kalmar da in ta riga ta fita an samu matsala ba za a iya dawo da ita, sai dai kawai a san yanzu ya za a yi gyara. Yanzu nan wani yana iya faɗa kalmomi ta hanyar magana sai cinna wa garin nan wuta, sai ga an tashi ana ta rigima ana ta yaƙi-yaƙi da kashe-kashe saboda kalmomin da ya faɗa. Shi yasa dukkan kalmar da ɗan adam yake faɗa aka ce a rubuta ta, don akwai ran da Allah zai tsayar da shi, siya masa hisabi a kanta. Yadda kuka san akwai hisabi a kan kalmomin da ɗan adam yake faɗa in an je lahira, ko haka akwai hukunci a kan wasu kalmomi da ɗan adam zai faɗa tun daga duniya in ya furta shi, wanda zai yi ma wani ƙazafi ko ya ma wata. Da Allah da me ake yin ƙazafi? Da baki ake yin ƙazafi, ko mutum ya zauna a ƙirƙiro sharri ya maka ma wani ko ya maka ma wata da baki. Da shi yasa da Allah ya faɗi wannan sai ya ce zalika, ana faɗa muku wannan ne litu'minu billahi wa rasulihi, don ku yi imani da Allah da manzon Allah. Wa tilka hududullahi, wa innan iyakoki ne na Allah ake faɗa muku, ba a so ku tsallaka su. Wa lil kafirina azabun alim, Allah ta'ala ya rufe ayat cewa kafirai kan suna da azaba mai raɗaɗi, in ji Allah subhanahu ainihin wato wa ta'ala. Aya ta gaba Allah ya ce,
innal ladina yuhadduna Allaha wa rasulahu kutu kama kubital ladina min qablihim وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
الله تعالى يكفي إن الذين للوئنن يحادون الله ورسوله يحادون دم عليه يؤادون سكي بعباد الله wa rasulahu, kuma suke gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. To kubitu shine udullu wa ukzu, an kaskanta su, an wulakanta su. Kama kubita shine kaman yadda udilla wa ukzi aka kaskanta aka wulakanta, alladhina min qablihim, wa inda suka zo kafin su suke gaba da Allah da manzon Allah. وقد أنزلنا آيات بينات, الحالي من سوكر دا آيوي وإن دا سكي بينا نو أفيري چيوا غابا دا الله دا منزو الله بي ثبات با وللكافرين, أما دا كافرين دا إسا وكان سبي دا أبو كين غابا لم با تقيسي الله دا النبي سنة دا عذاب مهين عذاب تولا فانتي كين دا كتنيا الله حيلا الله كتنيا مدولنا عذابا. Aya ta gaba Allah ya ce,
yawma yab'athuhum Allahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuuhu wallahu 'ala kulli shay'in shahid.
Yawma da ma'anan ka ambatan musu akwai wunin da ya ba'athuhum Allahu jami'an, Allah zai tashi kowa da kowa. Fa yunabbi'uhum bima amilu, Allah ya ba kowa labari da aikin da yayi. Ahsahu Allahu, Allah ya sa an kiyaye aikin da kowa yayi, shine hafizahu Allahu alaihim fi sahafi a'mali, Allah ya sa an tsare aikin da mutane suka yi a cikin littafin aikin su. Kaman yadda Allah madaukakin sarki a siyakin alkiyama ne ya faɗa cewa wa uridu ala rabbika saffan, za a budgito da mutane zuwa ga Allah sahu sahu. Allah zai ce laqad ji'tumuna furada, yanzu kun dawo mana ɗaya bayan ɗaya كما خلقناكم أول مرة كما يدمك حليتيك وأفرق اللوكتي الله يتكي بل بما ونمز عنتم أقول إن صنف داعتكم قسنتي ما ألن نجعل لكم موئدا شوى بذا ما أصاب لوكتن ذا مصاكي حقوا بدسو كوي أبدا سكي شوى دقى دنيا سيكى دنيا wannan kalman in mai karatu ya fadi ta tana da hadari aya abu a nuna mutum za a mutu yace kai ai daga duniya sai ka duna kai bal zantum annan naga allakum mawida Allah sai yace to wudi alkitabu sai a zo da littafin ayyukan bayi sai a aje a dauka a ba mutum fatara da mujrimina mushfiina mimma fihi zaka ga masu kunnan kashi suna cike da tsoro akan abin da aka ba su na littafin aikin su ko ya kuluna da su dinga cewa ya wailata na kaito mari hadal kitabi wannan wani irin littafi ne la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karamin abu ballanta na babba sai da wannan littafin na aikin bayi ya kiyaye Allah yake wa wajibi ma amilu hada abinda mutane suka yi na aiki sai sun same shi wato a halacce su karanta shi saboda walayi ilmu rabbuka ahada babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai zalunce shi shi yasa dan adam aka ajiye masa shaidoji da yawa a kansa waɗanda za su zamanto shaida gobe alƙiyama to yana ɗaya daga cikin baran da aka sa wa dan adam mala'iku ba su rayu da shi daga cikin hanyar sai an kai lokacin da bakin ɗan adam an ciye shuru ya daina magana gabansu shi ba da shaida a kansa me ya faru ina rantse muku da Allah da in an je alƙiyama ba za a gama hisabi ba dan yadda ɗan adam a nan duniya in akai abu yake rantsewa da Allah ya ce ba haka bane wallahi akwai wanda a gaban Allah ma sai sun rantse da sunan Allah sun ce wallahi ba haka akai ba saboda dama Allah ya ce wa kana al-insanu aktsara shay'in jadala dan adam yana da mugun gaddama da musu an fahimta ne to kar ma a zo kan iyayenmu mata wannan kan sai a hankali sai sa zaka ga ba kowacce ba ce take yin laifi ko kuskure a karan farko in yadda cewa laifi ce sai sa wani lokaci yana cikin abin da ke kariya masa haro mace ce laifi kuma ce kokarin sai ta ba laifin kariya an fahimta ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce a gaba ko asahullahu wa nasu su duk abin da suka yi na aiki an kiyaye shi amma ba su sun manta dala nan cikin da gani mai magana da ku a awa 24 in ta kare aka sake ba mutum biro da takarda aka ce da Allah ana so tuna kalmomin da ya amfani da su guda nawa ne ya rubuta da Allah waye zai iya cikin amma fa daga sanda kika balaga aka bude miki fayil aka hada ki da mala'iku guda biyu eh a dama dai a hagu na daman yana da sifa biyu raqibul atidun na hagu ma raqibul atid ko abin da aka saki shine su bibiye ki da inda za ki shigar da aikin da za ki da maganganun da za ki kai su rubuta shi ke nan kawai ran da kika mutu sun gama nasu aikin wannan aikin da Allah ya sa su su tattara fayil ɗin sai su je sai su kai sai kuma a jira akwai ranar addu'a shi ke nan shi ne ahsahullahu Allah ya sa an kiyaye abin da mutane suka yi wani su kuma mutane sun ma manta abin da suke yi a idan kuna ganin ba zai yi ba Allah sai ce wallahi ala kulli shay'in qadir ko shahid duk wani abu da za a yi Allah subhanahu wa ta'ala yana halarci ba abin da za a yi a ce Allah bai sani ba to shi yasa Allah ya ta'aje wa dan adam misalai a duniya cewa abin da kake faɗa wasu suna ganin kamar ba zai yi wallahi zai yi a lahira yanzu jirgin sama akwai abin da suke sa masa a jiki suna ce masa black box wannan in jirgi ya haɗari in dai an ɗauko wannan na'ura sai ta faɗi bayanan duk abin da ya faru daga sanda jirgi ya samu matsala har zuwa lokacin da ya tarwatsa. Don ya tabbatar muku da cewa tattara bayanai da aka ce ana yi a kan ɗan adam, to kuna ganin a banza Allah zai sanya mala’iku guda biyu shi a samun a kan ɗan adam wajen rubuta da abin da zai yi. A’a, ba haka ba ne, akwai hikima da dalili. Shi yasa za ku ga daga cikin rukunnan imani guda shida, na farko an tu'mina billahi, na biyu shi ne wa mala’ikatihi, akwai imani da mala’iku. Aya ta gaba Allah ya ce,
alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la
Allah ta'ala ya ce, alam tara, kai mai sauraron karatu da mai karantawa baka gani ba cewa anna Allah shi Allah subhanahu wa ta'ala ya alam, sai ya buɗe shi da ilimin cewa ya san ma fi samawati wa ma fi al-ardi, duk abin da ke cikin sammai bakwai da abin da ke cikin ƙasai bakwai Allah ya san. Na faɗa na ce ni dai a iya bincike na ban taɓa jin wani wanda aka ce saboda bincike da kwakule-kwakule ba, wannan saman da muke rayuwa a kanta ya yi ƙasa, ya ji ya gano ƙasa ta bi. Da Allah ku kun taɓa ji, to ba ƙasa ta ɗayan ba wacce ke doron ƙasa, ƙasa ta biyu da ta uku da ta huɗu har zuwa ƙasa ta bakwai, in akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasar, to Allah ya san abin da ke sammai bakwai, sannan ya san abin da ke ƙasai guda bakwai. Shi ya sa sai ya zama ma ya kunu min najwa salatati, shi ne hadisa salatati sirran, ba yadda za a yi mutum guda uku su haɗu a wani guri za su tattauna wani abu. Sai malamai suka ce dalilin da ya sa Allah bai fara daga biyu ba, ya ce ma ya kunu min najwa salatati illa huwa salisuhu, saboda masu aƙidar cewa Allah uku ne, Allah ɗa, Uba, Ruhi mai tsarki. To in Allah ya fara da biyu ya ce shi ne na uku, to sun samu hujja cewa Allah uku. To sai aka kauce ma lafazin ma ya kunu min najwa salatati illa huwa salisuhu, sai Allah ya fara da uku ya ce shi ne na huɗu. Da haka duk inda za ku haɗu ko uku za a tattauna a yi wani mitin, ba inda mutum uku za su haɗu su tattauna wani abu illa huwa rabi'uhum, ba sai Allah ne na huɗu, tun da ya ce ya alamu sai ya zama tobi ilimi ya san mai zan tattauna a gurin, banda mala’iku da ya turo ya ce su rubuta. Wala kamsatin, ba za su kai mutum shida ba za su tattauna wani abu a je a shige duk inda za a shige illa huwa sadisuhum, ba sai Allah ne na shida da iliminsa ya san mai za a yi a gurin. Wala adna min zalika, ba za su yi ƙasa da wannan adadin ba. Wala aksara, ko ya fi wannan adadin illa huwa ma'ahum, ba sai Allah yana tare da su shi ma bi ilmihi da ilminsa aina ma kanu, duk inda suka samu kansu za a tattauna wani abu, babu wani guri da za a ce za a tattauna wani abu wanda bai sani ba. Shi yasa za ku ga farkon sura Aisha Sawlatu binti Sa'laba zuwa sai tana tattaunawa da manzon Allah, tana faɗar halin da take ciki. Dan Aisha ta ce ga shi ina gidan nan, wata magana da matan nan in ta faɗa ni ba ma na jin me take faɗa, amma Allah yana saman sammai bako, har ya ji ya ce kada sanya Allah, Allah ya ji qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, maganan wacce take tattaunawa da kai akan sha'anin mijinta, Allah ya ƙara mini ta ce wallahu yasma'u ta'awurakum, Allah yana jin tattaunawa da kuke da kai da ainihin wato ita. An fahimta a yi, to yana sani sai yake cewa sun mai nubbihun bima amilu yawmal qiyama. To tun da ya sani duk abin da mutane suka yi da shi na aiki sai ya ba su labari gobe alƙiyama. Inna Allaha bi kulli shay'in alim, saboda Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan kowane irin abu. To shi ɗan adam sifarsa ta asali da Allah ya yi shi a kanta shi ne zalunci da jahilci. Allah ya faɗi cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi, mun bujuro da amana akan sama da ƙasa, sama wal-jibal, da duwatsu. Fa abaina an yahmilnaha, sai suka ƙi ɗauka suka ce ba za su iya ba. Wa ashfaqna minha, suka ji tsoron wannan amanar. Dan adam yana gefe, ba a kasa da shi ba kinkin kinkin ya ce shi ya ji ya gani zai iya. Wa hamala hal insanu, dan adam ya zo ya ɗauka. Allah sai ya ce innahu kana zaluman jahula, dan adam ga zalunci ga kuma jahilci. Abinda bai sani ba ya ce ya sani, abinda ba shi ya kamata yi ba ya zo ya yi. To sifar Allah da aka faɗa da ya alamu, sannan aka rufe ayar da inna Allaha bi kulli shay'in alim, matuƙar ɗan adam ba ya siffantu da waɗannan sifofi da Allah ke faɗa ba. Da Allah sifa ta ilimi, sifa ce ta ɗaukaka ko ba sifa ba ce ta ɗaukaka? Ta ɗaukaka. Amma sifa ta jahilci ba, ƙasƙanci. Shi yasa nan in aka tashi daga karatun nan, in ka ce a assalamu alaikum malama, za ka kowa yana ƙoƙarin warguwa. Amma inda za ka ce a jahila, da Allah in an tashi in aka ce jahila, da Allah wani zai je warguwa. Saboda sifa ce ta wa, ba wanda zai yadda ya warguwa a manna mai wannan kalma. Ko? To wannan duk kuka ga ɗan adam ya yi daraja da ƙima irin waɗannan sifofin na ɗaukaka da Allah ya siffanci da su, ɗan adam su ya siffanci da su, sannan zai sauka daga waccan sifar ya samu ainihin wato daraja da ƙima. Shi ya sa za ku ga yanzu kwanaki can a ƙasar nan an fara magana za a yi ƙodon wasu kannuka za a shigo da su. To sai aka kashi ana ta hayaniya cewa ya za a shigo da kare. An fahimta? To abinda ba su gane ba, wani kannukan unguwarsu yake kallo jahilai, sai ya ɗauka wa'incan kannukan da za a shigo da su, su ma jahilai ne. To wa'incan kannukan saboda an koyar da su ilimi, shi yasa ana iya siyo su a miliyoyin kuɗin, da in an tara kannukan unguwarku gaba ɗaya ba za su sai wannan karen kwaya ɗaya ba, saboda bambanci tsakaninsu ta fuskarwa, ta fuskar ilimi. Shi yasa za ku ga karen da aka sanar da shi farauta shi ne wanda Allah ya yarda in ya kamo abu a ci. Amma wanda ba a koyar da shi ba, ko ya kamo abu ba a ci, saboda bambancin ilimi tsakanin wannan da wannan. To shi yasa za ku ga duk yadda duniya ta ci gaba a yanzu, ku je wasu ƙasashen za ku gani dukkan fadin karatu da za ku ga ɗan adam na da shi sai kuwa kare na da shi. Akwai kare mai digiri, akwai kare mai masters, akwai kare dakta kwarai, akwai farfesa kare kwarai. Ku dinga duba manya-manyan iyakar za ku gani, za ku ga duk ƙwarewar jami'in tsaro da waye inda ake tunanin za a samu kayan laifi, saboda kare ya samu ilimi. Dan Allah ku duba ku gani da ɗan adam ɗin da karen wake biye da wake gaba wani na buwan. Kun ga shi wannan ɗan adam ɗin za ku ga shi yake baya, kare yana gaba, saboda yanzu karen ya siffantu da sifa ta ilimi. Saboda haka in aka zo kaya na wutuwa inda ake tunanin za a samu matsala, ba wanda ɗan adam ɗin ya nuna akwai matsala ba ake riƙewa, wanda shi karen ya shinshina ya nuna akwai matsala shi ake riƙewa. Saboda me? Saboda ilimi. Ina fata an fahimta. To yana da kyau a fahimci wannan, a gane wannan. wannan yana daga cikin sifar da Allah madaukakin sarki yake so dan adam ya siffanto da ita kuma duk duniya inda kuka ta lalace ta ci zaman lafiya wallahi wannan abu biyu suke lalata ka da zalunci da jahilci suna abinda ke lalata ko ina duk inda kuka ya lalace to asali dan adam yana nan akan wannan sifar samara ko da zalunci da jahilci sai su lalata komai Allah madaukakin sarki ya kiyaye to dan haka wannan yana daga cikin hujjojin malaman sunna cewa wannan maiya din da Allah yake yana tare da mutane maiya sai ta hanyar ya san abin da suke kuma ita ce fassarar da daliban annabi suka gano daga annabi sannan waɗanda suka zo waɗanda suka zo aya ta gaba Allah ya ce
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
Tutun da Allah ya ce ya san komai ba inda za a yi ai wani meeting mutum uku hudu biyar shida ko su fa haka ko fi kasa da haka sai ya ce alam tara baka gani ba ilal ladina nahu anil najwa wadanda aka hana su aka ce su daina zuwa meeting din da yake akwai matsala dan Allah ya faɗa mana ka'idar halattar kowane meeting ya zama in za ki halacce shi ya zama ajandar uku ce Allah ya ce mana la khayra fi kathirin min najwa mafi yawancin meeting din da mutane suke haduwa ai Allah ya ce babu alheri a ciki la khayra fi kathirin min najwa babu alheri da mafi yawancin meeting din da za a kira ki tashi ki tafi sai meeting din da ya kunshi abu guda uku illa man amara bi sadaqati sai meeting din da za a kira yanzu za a yi umarni ne za a ce to ya za a yi sadaka aw ma'ruf ko za a yi wani abu wanda ya dace da shari'a yana da kyau aw islahin bainan nasi ko wasu mutane akwai matsala tsakanin su a kira ki meeting ki tafi Allah ya ce man yaf'al zalika ibtigaa mardatillahi idan kika halarci meeting da ɗaya daga cikin manufofin nan guda uku Allah yake shi kuma zai ba mutum lada babba amma a ce miki za a kira mutum za a kulla mota sharri wallahi kake ji wanda ma suka kira mutum din ki musu nasiha su bi tsoron Allah su bari saboda duk inda za ku je a shiga a kulla kofa a je in an gama kuna ganin kamar ba wanda ke ganin ku kun yi ta banza akwai mala'iku da aka turo su dauki attendance da duk maganganun da kuka faɗa a gurin da yadda za a kulle sharrin su sun riga sun rubuta ya za a yi shi ke nan to da aka sun mai hudu na sannan sai suka dawo limanuhu anhu da abin da aka hana su na irin wa'innan mutum din aka ce kasri suna yi wa ita na zauna za su yi mutum din da ya kunshi bil ismi akwai zunubi wal udwan da zalunci sannan wa ma asiyatar rasuli akwai kuma sakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mutum din wa idza ja'uka in suka zo gurin ka kai annabi muhammad hayyuka sai su gaida kai bima lam yuhayyika bihi allah da abinda Allah bai gaida kai ba shine sallamu alayka bi ghayri salamillahi alayka sai su gaida kai ba tare da irin gaisuwar da Allah ke gaida kai ba yaquluna sai su ce wa manzon Allah assalamu alayka mutuwa akan ka haka yahudawa ke gaida annabi tunda yana zaune da su a madina akwai banu qainuqa akwai banu nadir akwai banu quraiza lalura ta hada yaya za a yi to idan sun zo wucewa in sun gama manzon Allah sai su ce masa lokon su ce assalamu alayka sai su ce wa manzon Allah samu alaika da ma'anan wai mutuwa ta tabbata akan manzon Allah shine ma'anan samu alaika ai al-mautu laka mutuwa gare ka haka suke yi wani gurin kuma in sun zo sai su ce wa annabi ra'ina sahabbai na fadan kalmar ra'ina in suna fira da annabi ko karatu in ya fadi wani abu wanda suke buƙatar ya ji ya dan jira su riƙe abun sannan a ci gaba sai tsira ina tana ɗaukar haka sannan tana iya ɗaukan wawan cikin mu ko da babbe to su sai su zo su wucewa sai su kalli manzon Allah da sahabbai in suna tare sai tsira ina amma su ɗaya kalmar mara kyau ita suke ne haka Allah ya kira su ya ce musu ya ayyuhan ladina amanu la taqulu ra'ina ku daina amfani da kalmar ra'ina yau yana daga cikin abun ban mamaki wannan jama'a da tana iya kallon manzon Allah a sanna ta rayu da shi su zo wucewa su ce wa annabi sama alaika mutuwa a kanka ko su ce wa annabi wawan cikin kurɓaɓɓe yau sai al'umman musulmi sai ta koma ita ce abun koyin su za mu karanta suratul hashi surar da za ta biyo baya dalilin fada yasa Allah ya saukar da surar nan daga cikin dalilai wayannan mutanen mitin suka shirya dan su kashe annabi daga cikin dalilan mitin din inda manzon Allah zai zauna sai aka haka sai aka rike shi sai aka kawo a banzama sai aka dora sai aka lullube dan yayin cewa in annabi ya zo nan ne gurin zama amma abin da ake so kasar rami ne da zaran annabi ya zauna ramin ya furmane shi Allah ya faɗa wa annabi ga abin da suka shirya kada yake to yau ku kalla auren da kinku ku gani tsakanin ku da Allah da annabi kuke koyi ko da su kuke koyi a mafi yawanci wasu a munasabar bukukuwan su ba fa ka gane musulmi da waɗanda ba musulmi ba ka ga riga an sa sunanta tsuntsu da kuɗi saman babu komai amma a baya tana jan ƙasa ba ka yi ba duk waɗannan abubuwan na yahudancin kun mutane al'ummar musulmi kun kaga musulmi suna babbi lalla asali babbi kayan waye ba na aro ba ne ni na san matan da maganan babdin nan fa ya haifar musu da matsala ta aure tsakanin su da mazajensu shekara za ta zagaye wata ce sai ta wa ɗayanta babbe mijin ya ce ba za a yi ba daga nan sai a aure jima daga nan sai aure ya lalace a kan abin da ba naku ba kayan aro yau babban nan har ta kai yanzu miliyoyin kuɗi ake narkawa kuma ga wanda yake shi musulmi ne yana san annabi kayan aron daga mutanen da sun taɓa ba annabi nama suka sa guba a ciki dan annabi ya ce ya mutu an taɓa samun wannan a kai bara bayan annabi ya buɗe ta wata yahudiya ta fahimci daga cikin abin da annabi yake so akwai naman akuya suka je suka sa guba a ciki suka kawo suka ba manzon Allah dan annabi ya ce ya mutu sahabin da ke tare da manzon Allah ana kawo naman yana ci nan take faɗi ya mutu manzon Allah shi ba ta mai kowa ba dan daga cikin mu'jiza ana farawa akuyar an yanka an gasa an komai ta ce wa annabi karkaci an samu guba yanzu dan Allah wanda kiyayyarsa ta kai ga annabi har yana iya samun guba ya kashe shi kuma sai muka ce mu dinnan masoya annabin nan ne amma muna iya ajiye karantawar shi mu ɗauko wannan matsayin nashi abinda yake shi yake dan anya ko maganar da muke faɗa akwai gaskiya a ciki ba gaskiya a ciki to sai aka koma ga nan annabi zai ce a kashe kuɗi inda ya dace ba za a yi ba waɗannan mutanen maƙiya annabi lamba ta ɗaya sai kuma a koma sai a ɗauko tsarinsu a bukukuwanmu da wasu abubuwa ana kashe kuɗi ta wannan hanya a ji tsoron Allah a bari waɗannan su ne yahudu wa yaquluna suna faɗa fi anfusihim akan sai su faɗa idan an ce ai wanda ya faɗa wa annabi kaza ga matakin da Allah zai ɗauka a kan sai su faɗa sai su ce halla laula da ma'anar damme yu'azzibuna Allahu bima naqulu ba an ce wannan annabi ba ne in ta mai wani abu Allah zai daukan mata mata aika shi muna fadan gaisuwan ma da muke mai mace mai mutuwa ta tabbata akan ka gashi muna fada har yanzu ba abinda Allah ya yi mana suna gama magana Allah sai ce hasbuhu da ma'anan kafiyuhum jahannam yaslawnaha wallahi jahannama ta ishe sai sun kone da ita to shi mabannaci koda Allah subhanahu wataala bai mai komai ma na bayyana a duniya wallahi duk lokacin da ya kara tsawon rai a duniya to kara wa kansa bala'i yake ke sa wasu gara su mutu da wuri ko bala'in ne a lahira tun da ba su yi banna da yawa ba to sai su dan tare kadan a can amma ko ba kun su tsawon rai je su janyo bala'in da a lahira kuma bala'in karuwa zai yi shi yasa ko ganin da suka ce wai qulu fi anfusihim suna fada wa kansu cewa a an ce mutumin nan annabi ya kai kuma muke fada mai maganganun da muka ga dama amma har yanzu ba Allah ba abin da sai yake hasbuhum wato ta ishe su jahannama to kuma dama wa'azi bi Allah ke wa dan adam akwai wa'azin da in an yi in baka ji ba irin wannan to akwai wanda kuma jikinka zai fada maka shi lokacin baka isa ka ce ƙarya ba sai wannan shawarwarin da muke ba ku ku yi hakuri a je a zauna lafiya a gidaje in mace ba ta ji wannan wa'azin ba to wannan abin da zai biyo ba sai dai ta jira kuma wanda jikinta zai faɗa maka kun san ran da duk duniya ce wa mutum wa'azi ko to shikenan magana ta ƙarshe sai za ku ga in Allah ya turo annabawa aka ƙaryata su aka kiyarda to su annabawan sun gama nasu wa'azin yanzu wa'azin da zai yi shi Allah wa'azi ne wanda jiki zai faɗa wa mutum in ya turo azaba ita kuma azaba yanzu an yi sa'a ce ita ma ƙarya ce to wannan shi ne jiki to shi yasa Allah ya ce hasbuhum jahannama yaslawnaha jahannama ta ishe su yanzu lokacin in suna cikin jahannama kuma sai Allah bai komai ba shi yasa Allah ya ce yaslawnaha za su kone da ita fa bi'sal masir Allah ya tsare mu cin a ce al-marji'u wal-ma'adu makoman mutum ta zama ita ce wuta jahannama Allah ka tsare mu duk cikin mu nan yanzu yanzu wannan ba wutar nefa ba ce lalla yanzu ba cikin ku yanzu idan aka zaro na gate da positive din nan ma'ana ta maccen da ta namijin tunda ai su ma mace da namiji ja da baki ku lalla yanzu cikin ku anan waye wacce in aka zanyo wutar nefan nan aka ba ta tariki a hannu za ta iya awa ɗaya da ita to ba fa wannan fa wutar nefan ba kaɗai fa ku tattara duk wutar da ku gani a duniya idan kuka haɗa ta annabi ya faɗi cewa ku wallahi kaso ɗaya ce cikin kaso saba'in ta lahira ba ma'ana an ɗauko ɗaya ɗan adam ne amfani da ita an ajiye guda 69 sannan gobe lahira wannan ɗayan kuma a sake mai da ita a haɗa guda 69 da ita fa za a yi wa ɗan adam azaba Allah ya sa mu dace Allah ya ji ƙanmu ba don halinmu ba Allah ya yi mana rahama ba don halinmu da ayyukanmu ba Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya kowa da buƙatarsa ta alkhairi a nan Allah ya biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ya kare mu daga gare shi Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka zaunar da yankunan mu lafiya wayannan matsaloli na rashin zaman lafiya da ake fama da su nan da can Allah ka yi mana maganin su Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen matsalolin nan ba su za su ga ƙarshen mu ba Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana mutuncin mu abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure to akwai wasu suna da mara lafiya shekara da shekaru suna buƙatar addu'a muna roƙon Allah Allah da ya jarrabi annabi Ayyuba da rashin lafiya ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya tashi kafaɗu abinda ya yi fama da shi na rashin lafiya Allah ya sa shi a mizanin aikinsa mai kyau Allah ya ɗaga darajar wannan mara lafiya duniya da lahira da wannan jiya masu jinyarsu su ma Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su haƙuri da ladan wannan jinya اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.